Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin manhansi na yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kasar Ghana ta bi sahun sauran kasashen nahiyar Afirka a wajen rasa ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon kaura da suke yi zuwa Turai domin bin albashi mai tsoka.
An samu shortage cikin system ne, kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa.
Muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Laraba cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. Netanyahu ya yi magana bayan da rahotanni daga kafafen yaɗa labaran Isra'ila suka bayyana cewa ana cimma matsaya tsakanin Washington da Tehran don dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran, ita kuma Iran din a sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Ba a dai tabbatar da sahihancin rahotannin ba, kuma Amurka ta musanta cimma wata yarjejeniya. Netanyahu ya ce Isra'ila ta sanar da Amurka cewa yar fahimtar da aka samu wacce aka ayyana a matsayin kwarya-kwaryar yarjejeniyoyi a ganinmu ba su cimma burinmu ba, kuma ba mu amince da su ba. Bangarorin Sudan masu faɗa da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita buɗe wuta a jiya Lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin faɗa gabanin wani taron ƙasa da ƙasa don tattara kuɗaɗe don ba da agajin jin ƙai da za a yi. Mazauna babban birnin ƙasar Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi na Omdurman sun ba da rahoton samun lafawar tashin hankali a sa'o'in farko na yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a safiyar Lahadi bayan wani mummunar faɗa da aka yi a ranar Asabar a cewar rahotanni. Sudan ta shiga cikin rudani bayan da fada ya barke a tsakiyar watan Afrilu tsakanin sojojin kasar a karkashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan da bangaren dakarun RSF a karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo. Yarjejeniyar tsagaita wutan ta kwanaki uku da ta fara aiki a jiya Lahadi na zuwa ne gabanin taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashe suka shirya a yau Litini don tara kuɗin agaji domin buƙatun 'yan Sudan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qin Gang sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi, a cewar ma'aikatan tsaron Amurka, a yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakaninsu. A yayin ganawar da aka kwashe sa'o'i 7:30 ana yi a wurin sauke bakin gwamnati na Diao Tai, Qin ya amince da gayyatar zuwa Amurka. Bayan nan an kuma cimma yarjejeniya a game da ƙarin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu. Bugu da ƙari kuma, bangarorin biyu za su ci gaba da aiki tare a kan wasu abubuwa da dama a matakin aiki, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. Bayan ganawar Blinken da Qin ido da ido sun ci abinci tare a daren Lahadi a wurin saukar bakin na Diao Tai. Masu sauraro ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Sunan ba da jimawa ba, Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa kasar Ghana, inda ma'aikatan kiwon lafiya da suka hada da likitoci da ma ma'aikatan jinya na ci gaba da ƙaura zuwa kasashen Turai musamman Ingila domin neman alfashi mai tsoka, lamarin da masana suka ce yana shafar tsarin kiwon lafiyar kasar. Daga Kumasi ga rahoton wakilinmu Hamza Adam.
Patients na ɗaya daga cikin nesosin Ghana da suke shirin yin kaura zuwa kasan waje domin aiwatar da sana'ar nurse, kumi dalilin haka?
Their salaries are good, the working environment is okay, it's friendly.
Albashin yayi karanci. Kuma mun samu labarin cewa kawayen mu suna samun albashi mai suka a kasashen waje, kuma suna aiki a musgune masu kayatarwa. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kwararrun ma'aikatan lafiya a Ghana na yin kaura zuwa wasu kasashen waje musamman Burtaniya domin neman rayuwa mai inganci. Abinda ke sanya tsarin kula da lafiyar jama'a ta kasar Ghana cikin mawuyacin hali. Daga babban asibitin Kumfu Anoki da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, ɗaya daga cikin kwararrun nesoshi a asibitin da ta bukaci da asakai sunanta ta faɗa wa muryar Amurka cewa kaurar da kawayensu ke yi na mummunan tasiri wajen aikinsu.
Gajiya dai na nan, don inda kun saba zuwa mutane uku ko huɗu yanzu ya rage. Shi yasa workload kuma shi ya ce bisa.
Masu sharhi dai na bukatar da gwamnati ta dauki mataki. Dr. Muru Faisal, likita ne a asibitin South Central a jihar Ashanti, kana mai sharhi kan harkar kiwon lafiya ta kasa.
An samu yan likitoci suna fita kasashen su suna zuwa kasan waje. An samu shortage cikin system mun nan, kuma ya bar aikin da muke yi nan productivity ya zo kasa. Zaka iya ka tai wani hospital ko dai wurare da yawa, mutanen da ainihin ko dai ce zaman to kamar su duba mutane nan number su nan ba samu. Isa an yi kai haka nan nan kula da mutane da duban kiwon lafiyarsu ya kawo matsaloli. Amma akwai hanyar da zai manto kamar gwamnati zai iya ya rage tafiyan yan likitoci ga zuwa kasashen waje. Shine abin da ya ci ya ba su ta bangaren kudadensu da kuma wayansu ababen da ya ci ya musu su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya su yi aikinsu yadda ya kamata. Mata ya ce ayi ne gwamnati ya kokarta yayi wadannan aikin nan, saboda zuwa su kasashen waje abinda za su nemo shino ake ba su nan ga, amma ta bangaren nan gan nan da aikin da suke yin nan lamarin kudi bai da kyau isa suke zuwa kasashen waje.
Shi kuwa Isa Abubakar, babban jami'i a hukumar samar ma al'umman kasar inshoran lafiya a yankin Ashanti, ya ce gwamnati na rata iya bakin kokari domin inganta yanayin aikin ma'aikatan lafiya ta kasar.
Kasan da covid ya zo ya tafi ya zo da nasu illa, ya bar muna illoli daban-daban, ya bari tattalin arzikin kasashe da dama na ga duniya duk baki daya ana cikin kunci kadan. To amma abin da zan ce shine ni da kai nan na health sector hakuri muke ba ma'aikatan health sector hasatan nurses a yi hakuri. Gwamnati ya duki matakai daban-daban yanda za a yi dai abubuwa su yi muna sauki. Shine an je IMA sun ba mu na loan nan wanda za a yi aiki da shi ababa su yi yanda muke so. World Bank kuma ya shigo ya ba da taimako, Amurka ma sun taimaka mana. So wannan ababa ne da daman da gwamnati kasan Ghana suka doki ana yi yanda za a yi rayuwa ta yi muna sauki. Yasa muduka mu yi hakuri kadan, in Allah ya dabara jima ba sakiya ta zo mana muduka mun ce alhamdulillah.
A cikin shekarar 2022 ma ma'aikatan lafiya a kasar Ghana da adadinsu ya zarta 200,000 ne suka shiga Burtaniya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Rasha da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazaman fada, kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leken asirin Burtaniya. Mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Burtaniya jiha Lahadi. Tayu rage karfin dakarun Russia ya kai matakin koli tun lokacin da yakin Bakhmut yayi zafi a watan Maris, a cewar jami'an Burtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana. Bisa ga bayanan sirrin Burtaniya, ana gwabza kazamin fada ne a kudu maso gabashin gundumar Zaporizhia a kusa da Bakhmut da kuma gundumar Donetsk dake gabashin Ukraine. Bisa ga sabon rahoton, Ukraine ta dan samu nasara a kai hare-hare, to amma dakarun Russia sun kare kansu sosai a kudancin Ukraine. Sojojin Ukraine sun fada a safiyar Lahadi cewa cikin sa'o'i 24 Russia ta kai hare-hare ta sama sau 43, harin makamai masu linzami 4 da kuma wasu hare-haren rokoki guda 51. A ƙalla mutane 23 ne aka harbe su, ɗaya daga cikinsu ya samu mummunar rauni a safiyar Lahadi a yayin wani taro a wani wurin ajiye mota da ke garin Chicago. inda ɗaruruwan mutane suka je don murnar zagayowar ranar Juneteenth, wato ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayi, wato bayi baƙar fata a Amurka, a cewar hukumomi. Wani bidiyon da aka nuna ta talabijin ya nuna wurin da ake ajiye motocin a rukunin shaguna da ke Willowbrook, cike da baraguzai da kuma ƙyallen da 'yan sanda ke sanyawa don killace inda wani abu ya faru, kimanin mil 20, wato kilomita 32.1 daga kudu maso yammacin birnin Chicago. Ofishin babban jami'an 'yan sandan gundumar DuPage ya bayyana taron a matsayin na lumana wanda aka shirya shi domin zagayowar ranar Juneteenth, wanda kwatsam ya koma tashin hankali yayin da mutane da dama suka bude wuta akan jama'a. Mun san an harbi mutane 22, sannan mutum guda kuma ya mutu a sanadiyar harbin. Wasu da dama kuma sun samu raunuka a yayin da suke kokarin guduwa daga wurin, a cewar ofishin 'yan sandan a wata sanarwa. Nan take dai hukumomi ba su bada bayanin halin da mutanen da aka harba suke ciki ba. Haka kuma nan take ba a san makasudin wannan harin ba, kana babu wanda aka kama zuwa jiya Lahadi da rana. Mai magana da yawun shugaban 'yan sandan, wato 'yan sanda Robert Carroll, ya ce hukumomi suna nan suna yi wa wasu mutane da ake zargi da yin harbe-harben tambayoyi, kamar yadda jaridar Daily Herald ta bayyana.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, bari mu shakata da wannan. Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa muku shirye-shirye akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke tuba abubuwan da ke ci matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi, inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali akai. Bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023, mun yi tambayar shin waɗanda suka lashe zabe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muke bayani a baya, gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustafa Haji Sufi, hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdulrahman Amfel Shekar, da Dallami Hanson Baljanga, karamar hukumar alkaleri. Makon da ya wuce, Almustafa Haji Sufi na duba sabuwar gwamnati ne idan an kwatanta da tsohuwar gwamnati da ta gabata. Me matasan za su amfana ne? Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Sabuwar gwamnati da muke ganin in Allah da za ta tabbata kar dai su manta cewa gwamnatin dan Arewa ne ta gama. In ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi ita wannan in ta hauko da ta gaza wancan kar su yi mamaki sabila da shugaban ba dan Arewa bane. Na dai kenan sannan na biyu duk da cewa mataimaki dan Arewa ne amma wancan ne shugaban dan Arewa. Sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro alhamdulillah inda ta samu dama an samu saukin wajen su abubuwa da suke faruwa musamman Arewa maso gabas amma dai wata shiya kamar Arewa maso yamma al'umma sun ga abin da suka faru. Dole ne kanwar naki mu ga kan mu gaskiya shugabanninmu mu Musa Addu'a ba za su iya yin komai ba mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya matasa mu cire kudi shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwar sai dauki mashin ya baka ba damuwar matashi mashin bane yau in ka biya mu wannan mashin matasan suka zabe ka akalla ba kusa da mutum 30,000 ka dauki mashin ka biya mutane ba su 10 ba shauran su ba zabe ka bane to ka ganin mu akwai gyara sannan uwa uba in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya al'umma su iya ji gwamnati ta su ce su suka zabo ta to duk abin da za ai ana daukan shawarwari na gari kai matashi a misali in kuna da kungiyar ku in kun je wajen shugaba kar ku je shugaba da niyyar ba kuɗi ne ku je da niyyar bukatun al'umman angon ku ne a kungiyar mu akwai marayu a ya ne marayu an rasa an basu muna bukatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu a angon mu muna da bukatar rijiya ko wani bohol din mu ya gaza dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma za mu dauki nauyin lura da ita a angon mu primary school din mu babu abun zama malaman ma sun gaza wajen su ma malaman ba su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka man a matsayin ka na dan majalisar jiha ko dan majalisar tarayya kai dan dauki koda balantiya na malamai ko da mutum uku a sa ilimi zai dan wadata sannan uwa uba ba mu ki ba ka dauki mota ka biya mutanen da kai niya amma fara kyautata wa al'umman da suka fiya su suka fi yawan kuri'a to duk irin wannan kalubale ne a gaban mu mu matasa babban al'amari yanzu abin da zaka fara gani za ka ga duk mutane sun watsa kafan zukan su ne akan cewa mu muka yi wane mu muka sa aka yi mu muka bi shi dare mu muka bi shi rana mu muka raka shi kauye mu muka raka shi ko ina dan haka muna jira ne in yace me zai fara mana ba me zai fare al'umma ba to kaga tun daga nan siyasa fa ta riga ta samu matsala kuma ta yi ba za a yi al'umma abin da ya dace ba shi kuma dole idan ya kuka roka ya baku gobe kuka roka ya baku ba injin buga kudi ke bai da shi ko injin buga kudi ne sai an nemo sanadari to dole zai samu matsala sai ga yana baya baya yana kuya a duk lokacin da aka ce shugaba ana kawo masa bukatu na al'umma yana kuya to ba mutumin kirki bane amma a duk lokacin da shugaba aka ce ana kawo masa bukatun al'umma kofar sa a bude yana ji wani lokaci ma har ya shiga irin kafafen yada labarai ya radio link a bude a tattauna da shi ga bukatar mu kaza ga damuwar mu kaza to in ana irin haka to a iya samun sauki amma duk lokacin da shugaba zai kuya ya canja wayoyi ya canja abokai ya canja alƙibla ya canja gurare to wannan bai zama abokin tafiya ba sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'un da haka a musamman ƴan uwana matasan arewacin Najeriya mu tashi sai duk wani bangare da za a taimake mu kar mu sa ran wai ko sai aikin gwamnati duk wani bangare a misali bangaren kasuwanci a tallafa ma ƴan kasuwa bangaren a misali masana'antu kamar yadda dan lamiya san gaya fada masana'antun a inganta su a gyara su a bunkasa su a samar da tsayayyar wuta yanda al'umma za su samu aikin yi akwai abubuwa da dama wanda in an yi su al'umma za su iya dangana uwa uba yau duk yanda muke son aikin gwamnati kasashen da suka ci gaba a duniyar nan ba aikin gwamnati suka dogara da shi ba sun dogara da kamfanoni ne sun dogara da masana'antu ne sun dogara da kasuwanci ne sun dogara bangaren noma ne yau in ka ce matashi noma ma zai ka sai ce kare na shi to ka gani irin wannan dole akwai gyara dole mu nitsu kuma kar mu rena sana'a kuma kar mu rena riba idan wani yana sa rigan 10,000 in ka saka 1,000 ba ta ishe ka. Idan wani yana hawa mota kai ko keke ka gode wa Allah, iya ga sinyan da Allah ga dama ya barka kenan. Kar mutun ya sa ransa yau abin da yafi damun al'umma, yau abin da yafi damun mu matasan arewacin Najeriya, ƙarya a wajen siyasa, ƙarya a wajen aure, ƙarya a wajen sana'a, ƙarya duk abin da zani da ƙarya ita muke sa a gaba. Kuma duk mutumin da ya sa wa rayuwarsa ƙarya wallahi ba iske zai ga nasara ba. Amma ka dauki rayuwarka daidai misali, abin da zan iya zan yi, abin da bazan iya bazan iya, to kenan Allah zai samu sauki insha Allah.
Ali Mustafa Shufi, mun zo tsakiyar wannan shirin Allah ya yarda, yanzu zamu bude kofa a bude ga dukkan matasa na wannan zaure, duk wanda yake da wata magana da ta shafi wannan darasi na yanzu zabe ya kare sai kuma me ya kamata a fuskanta, zai iya tashi ya gabatar da kansa sai ya bayyana kafin mu je ga zagaye na karshe na wannan zaurin insha Allah.
To alhamdulillah, sunana Abdurrahman Anten Shekal. Zabe ya kare tabbas, yanzu abin da ya fuskanta yasa ya kamata mu sa gaba. Na farko mu taya su wayannan shugabanni da suka yi nasara addu'a, Allah ubangiji ya sa su iya sauke nauyin da Allah ya daura musu, muka daura musu. Na biyu kuma mai da hankali akan al'amuran da suka shafe mu, suka shafi ayyukan da muke yi, suka shafi dukkan wasu damuwanmu wanda ba su shafi su ɗan siyasar ba. Kar mu takura su, kar mu ce sai mun je kofar gidansu mun zauna, kar mu ce muna sa rai daga gare su. Ko da kai wahala wa ɗan siyasa, ka zama ɗan social media, ka zama mai tallar mai yada manufofinsa, ka sakar masa mara ya fi tsari, ka ba shi dama. Idan Allah ya kaddara ma kara da rabo a jikinsa, wallahi babu zato ba tsammani zai taimake ka.
Abdurrahman, akwai masu rike marar yan siyasa ne su hana su ba wani?
Eh, kwarai da gaske akwai masu rike marar su hana su fi tsari, wanda koyaushe ba dare ba rana ba safe ga kiran waya, su dai kawai suna ta bibiyansu, kuma ba sa da gaskin cabinet ɗinsu, su dai kawai sun san sun musu wahala lokacin da ake yakin neman zabe. Su kuma ba su sake su ba, ballantana su je su kama wasu harkokin gabansu, su kuma ba su je su kai sana'ar su ba, suka bar su inda rabon su a kira su. To kaga wannan ɗabi'a dole sai mun watsar da ita, mu ji maran mu mun yi nasara. Yau dan siyasa ko da bai taimake ka ba, ka san shi ya san ka, wallahi babban nasara ne. Wataran wata damuwar ka zata taso ojen, kuma da albarkacin sa ka ci a taimaka maka. Don haka idan muka kauda hankalin mu akan su, ina kiyo zaton za mu samu nasarori. Baya ga haka kuma duk wanda ya san yayi wahala wa dan siyasa ya zama wakilin mutanen anguwansu ne, saboda duk wani abin da ya shafi pompon anguwanku ya baci, a bohol dinku ne ya baci, rijiyanku ne take zubgawa, take fadawa, wani bukatu ne na mara lafiya na gaggawa ana neman dauki, to ka zama wakilin yankin ka, wanda lalle kai ne tsani wa mutanen anguwanku, wanda da ka iya zuwa kai tsaye. Domin idan har dan siyasa kana tare da shi, kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba, to yafi gallanka a mutunci a cikin yaransa. Amma muddin kullun kai bukatarka ta kashin kanka ne, to la shakka fi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa.
Amma fa Abdurrahman ka sani wani abu guda ɗaya da na lura shi, Mal Nasur, babban al'amari shine su ɗan siyasan amsali Musala kamun zabe su ne. Amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da yake faruwa a yanzu haka, tun kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar sanatoci da na wakilai, hatta na jihohi, ana kama kafa cewa wai za a yi zabe. Ma'ana ita jam'iyya tana so dole za ta tsero mutane wanda su suke so, ma'ana jam'iyya da nata su kuma yan majalisun da nasu. To kaga wannan ba daidai bane. Ina so kuma mutane su sani cewa waɗansu zababbun talaka ne zabe su, amma fa daga ranar da aka zabe su ba na talaka bane, za su zama kamar na su irin kafi gwamna ake ce musu a jiha, ko kuma uban siyasa, ko kuma irin su wai, to za su dauka su dole ne kawai a aikin za mu su, mu muka tsaya da kai, mu muka sa ayyuka, mu muka kashe maka kuɗi, ko ka so ko ka idola abin da muke so, ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba. To wannan ya kamata mu kyakkyawan hange, mu kyakkyawan zato, mu kalli yan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar, za su ki aiwatarwa ko kuma yana ne, dole mu sa musu ido akan wannan.
To abin da dandan cewa ni baba wacce discoveryin shine kamar inda Al Mustafa Zubi yake magana cikin matasa, a gaskiya nan da dan karin bayani kullum magana da zan yi akwai wani abubuwan da mu matasa za ka gani ana dada bada yanzu ya yi yawa a jihohi, ko mai batun shi ma shi shayin nan
ku dakata anan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka. Ni Nasrullah da Mu'alli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya, yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaranta ya mai da hankali ne akan dandadan da sabon shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu yayi inda kuma yana da wasu sanannun ƴan Najeriya a matsayin masu bashi shawara a sabbin dandadan da Bola Ahmed Tinubu ya nada tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa Malam Nuhu Urbado a matsayin mai bashi shawara akan harkokin tsaro sai kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar Lagos Dele Alake da aka rada a matsayin mai bada shawara akan harkokin yaɗa labarai da ayyuka na musamman har ila yau Bola Tinubu ya nada Wale Edo shi ma tsohon kwamishinan kuɗi a jihar Lagos a matsayin mai bada shawara akan harkokin da ya shafi kuɗi duka dai mutane takwas ne Bola Ahmed Tinubu ya nada wannan sabbin mukamai daga cikin guda 20 da ne ne majalisar dattijan Najeriya ta amince masa domin ya ba su mukaman masu ba shi shawara sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa tuni aka rantsar da Dr. Tajuddin Abbas a matsayin kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya inda kuma aka rantsar da Benjamin Kalu a matsayin mataimakin sa a zaben da aka ranar na kakakin majalisa da kuma mataimakin sa inda kuma a majalisar dattijan kasar aka rantsar da Senator Godswill Akpabio a matsayin shugaban majalisar dattijai da kuma Senator Barau Jibrin a matsayin mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya wannan zabe da aka yi wa sabbin shugabannin majalisar da aka zaba da sun kasance waɗanda uwar jam'iyyar APC mai mulki da kuma shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu suka amince da su a matsayin waɗanda za su jagoranci shugabancin majalisun guda biyu sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran da na cewa yanzu aka jaban tsaron farin kaya na DSS da ke tsare da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele sun yi awon gaba da wasu buhunan kuɗi guda 18 da suka karba daga gidan tsohon gwamnan bankin da ke Lagos a ci gaba da bincike da suke yi akan tsohon gwamnan bankin Emefiele wanda ake zargi da sama da fadi da dukiyar kasa jaridar Tribune ta bayyana cewa sun da jami'an tsaro na DSS suka nemi izinin kotu domin ba su damar ci gaba da tsare tsohon gwamnan bankin domin gudanar da bincike har nan da makonni uku kafin a gabatar da shi a gaban kuliya sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran ta cewa mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya nemi ahwan al'umman musulman Najeriya dangane da wasu kalamai da aka ce ya furta game da zaben shugaban majalisar dattijan Najeriya Kashim Shettima ya bayyana cewa ƴan Najeriya ba su fahimci kalaman nasu bane mataimakin shugaban Najeriya ya bayyana cewa babu yadda za a yi ɓatanci ga addinin Islam a matsayin sa na musulmi ƙarshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya
ta gaida baban gida Jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
To a takaicen Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi. Da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. Bangarorin Sudan masu faɗa da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita buɗe wuta a jiya Lahadi. Bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kudade don bada agajin jin kai da za a yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qinggang sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi a cewar ma'aikatar tsaron Amurka a yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu. A daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su Russia da Ukraine sun bada rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leken asirin Burtaniya mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Russia daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Burtaniya jiya Lahadi tayu rage karfin dakarun Russia ya kai matakin koli tun lokacin da yakin Bakhmut yayi zafi a watan Maris.
To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma can da karfe 4 na yamma agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuma madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya tsara sauti ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalamu.